إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yawa wannan shine zaman 19 a cikin jerin zaman da muke dan karatun littafin al-arba'in wallafar al-imam al-allama abu zakariya ya habu sharaf an-nawawi Allah ya ji kansa da rahma idan ba amince ba har yanzu dai muna cikin bayani dangane da masail din hadisi na 15 hadisun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut mun karkare magana akan abin da ya shafi makwabtaka da muhimmancin girmama makwabci da kokarin nisantar cutar da shi da dukkanin hanyoyi na da da na yanzu to malamai suna rarraba makwabtaka zuwa gida-gida akalla kace gida uku akwai makocinka wanda zai zama musulmi ne kuma akwai ƴan uwantaka tsakaninka da shi malamai suka ce wannan yana da haƙƙi biyu haƙƙin makwabtaka ga haƙƙi yana da haƙƙin makwabta haƙƙi uku ma haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci ga haƙƙin kusaci kusaci na jini sai kaso na biyu makoci wanda yake musulmi amma ba dangin iya ba na baba to wannan kaga yana da haƙƙi biyu akan ka ga makwabtaka ga musulunci sai kuma makocin da ba musulmi bane amma kuma yana kusa da gidanka to wannan kaga yana da haƙƙi na makwabtaka kuma malamai suka ce shi ma zai shiga cikin umumin nasoshin da suke magana akan makwabtaka shi yasa ma muka ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya yanka abin yanka sai ya umarni akai wannan naman ga makocinsa wanda yake ba yahudi kuma ƴan uwa masu albarka wannan makwabtakar kanmu ta ƙaita ta abin da ya shafi gida a duk inda kake zaune ko da zaman na awa ɗaya ne kullum kai ko da mota ce ka shiga ta haya ko a daidaita sahu daga nan za ka tafi birgit ko za ka tafi kaza to wannan makocinka ne kada kai abin da za ka cutar da shi a iya wannan zama kamar yadda ofis wanda kuke makwabtaka makocinka ne kamar yadda a kasuwa wanda kuke makwabtaka da shi makwabcinka ne don haka makwabtaka a bace wato mafumi ne mai faɗi duk wanda wata tafiya ta haɗa ka da shi makwabcinka ne yi ƙoƙari ka ga ba ka cutar da shi ba don za ka gama a irin wannan cutarwar akwai haɗari mai girma mutumin da baka taɓa ganinsa ba ku haɗu a iya wata 'yar haɗuwa kuma ka zalunce shi ka tafi ƙarshe ba za ka iya binsa ba ka ce masa da Allah ya fi mun kaga idan irin wannan ta faru to mutum sai ya rasa inda zai sa kansa sannan kuma matsalar da take biye wa wannan matsala ta bakwai bambance ba wance matsala ta ta bakwai idan muka ɗora littafi da bayanan da muka yi a baya shine girmama baƙo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa ko mun fassara wannan dan haka wannan ke tabbatar da cewa ikramu dhayfi girmama baƙo alama ce daga cikin alamomin imani ta'ada ce ta imani ba wanda zai kiyaye ta sai mu'mini kuma tana cikin ibadu wanda bawa yake samun kusaci ga Allah jalla wa'ala ta hanyar amfani da su to shine ma malamai karkashin wannan suke kawo hukuncin liyafa wanda da larabci tace ziyafa din idan mutun ya sauka a gidanka to menene a wuyanka na haƙoƙin sa a musulunci wasu daga cikin malamai bisa ga wannan hadisin suka ce ka sauki bako wajibi ne wanda wannan ita ce fatawar al-Imam Ahmad da al-Imam Lais da al-Imam Ibn Hazm da al-Imam Shawkani har ma al-Imam Ibn Hazm Allah ya ji kansa da rahma yake wannan bayanin a cikin littafin sa al-Muhalla yake cewa ad-diyafatu fardun 'alal badawi wal hadari wal faqih wal jahili yawmun wa laylah ay yawmun wa laylah thumma thalathatu ayyam diyafah wa la mazid fa in zada fa laysa quraahu laziman wa in tamada 'ala quraahu fa hasan فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضي له ويقضى له بذلك يتي إيتا ليافة غا ربك إي باب ويسوكا أجدنك كجرم ماشي كوا إندك إيكا كجرم ماشي وانا فرلا شي سواء أنك أوي نيت أمبرنيني مسنيني جاهليني دوكا يا وجبا كي مسا ذاك مسا قوانا ليديني ليا wannan in kai haka lalle ka sauke nauyi yace amma idan kuma ya kai har kwana uku to ka kai gejin iya abinda aka wajabta maka na liyafa kada ka ƙara in baka ƙara masa ba baka da laifi amma idan har ka kana da dama zaka ƙara masa to babu laifi tatawu'i ne abu ne mai kyau amma in baka yi ba baka da laifi Malam Ibn Hazm yace da abin a ce ma ka sauka ga wani amma ya ki saukar ka yadda ya dace to idan kaga abin nasa ma zaka iya kwata mughalabatan inji shi rahimahullahu ta'ala kuma in za a je kotu ai shari'a to kai za a bawa gaskiya al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yace wal haqqu wujubu ad-diyafa zance mafi rinjaye kaga kenan yana ishara zuwa ga cewa mas'ala ce khilafiyya cewa ka sauki bako ka girmama shi wannan wajibi ne eh ka sauki bako ka girmama shi wannan wajibi ne ɗan uwa masu albarka ita wannan ziyafa din tana da ladubba daga ciki shine ana so idan mutum ya zo a yanayin da za a ci abinci ko ka fahimci cewa lallai alamu suna nuna bai ci abinci ba to ka jahaza mai abinci ka shirya mai abinci ka kawo mai ka kawo masa duk abin da zai ji daɗi ya ji sanyi ya nuna girmamawa domin lafazin ya ce falyukrim dhaifa duk abin da a urfi ana kiransa girmamawa ka yi kokari ka yi amfani da shi amma ba tare da ka yi ta'adi ba ka yi barna ko ka yi almubazzaranci domin an hana mu almubazzaranci za ka samu wasu za su yi takakkiya su je wani gari wani sha'ani ko ɗaurin aure wasu koruwa ba za su kawo maka ba abin mamaki a ga babu shakka wannan akwai zalunci a ciki akwai rashin kara to shi yasa za ka yi kullum zumuncin namu baya yake idan a motar ka ne ka zuba mai ka yi gyara ka yi doguwar tafiya ka je dan zumunci shi kuma wannan ya kasa nuna appreciation na wannan zumuncin da kai mai kaga ba daidai bane dan haka ƴan uwa masu albarka shi yasa idan muka karanta alqur'ani zamu ga irin makaramci wanda annabawan Allah suke wa bakin su in ka so ka karanta tare da ni qissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tare da mala'ikun Allah jalla wa ala lokacin da suka sauka a gare shi kamar yadda alqur'ani yake cewa walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi 'ijlin haniz yace haqiqa ƴan sakon mu sun zo wa annabi ibrahim da albishr suka zo suka gaishe shi suka ce aminci ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah shi ma ya amsa musu bai dau wani lokaci ba sai ya zo musu da me dan maraki gyararre aka gyara nama aka gasa shi aka kawo akwai girmamawa da tabu wannan to dan haka wannan shine asali duk sanda bako ya zo maka to girmama shi daukaki lamarin sa kamar yadda wani lafazin kuma yace mana faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin الحافظ ابن كثير الله يجزيه أنسى رحمه يجي ونا آير تاتتري لدبا ليافا تاتتري لدبا saukar bako da yi masa gara sai idan da abin a ce bako zai zo da abincin sa to kaga anan gurin shikenan duk da hakan sai ka tambaye shi kace na tikum bi ta'am ko mu kawo muku abinci ne to amma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi bai yi haka ba tashi ya kai tsaye ba tare da istizanin su ba kawai ya tafi ya je faja'a bi ijlin samin yazo musu da me abin nan abinci masha Allah shi yasa ma a wani wurin kaji alqur'ani yace dhaifu ibrahim almukramina ya kira su da ababen girmamawa dan haka ikramu dhaifi girmama bako da hidimta masa wannan ta'ada ce ta annabawa ta'ada ce ta mutanen kirki mutane masu karamci ƴan uwa masu albarka wannan hadisin na 15 ya kunshi fa'idoji da dama daga cikin fa'idar sa fa'ida ta farko addinin mu yana kiran mu ga duk abin da zai yada kaunar juna da soyayya ga juna da haɗin kai tsakankanin bangarorin al'ummar musulmi don matsawar aka ce makocinka baya cutar da kai sai dai kyautata maka abokin hulɗarka baya faɗar komai sai alkhairi game da kai in ba zai faɗi alkhairi ba zai shiru sannan kuma baƙonka shi ma idan ya zo zaka girmama shi to ai ko za ku so junanku fa'ida ta biyu hadisin yana tabbatar da haɗarin da harshe yake tattare da shi don haka wani zubin bawa sai yayi magana maganar da yake ganin bata kai ta kawo ba amma a wurin Allah ta kai ta kawo sai ta kai shi wuta ko kuma ta kai shi aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina mu'az kuffa alayka hadha wato ya kama harshen sai ya ce kuffa alayka hadha wannan ka kiyaye shi saboda yana da matukar hadari sannan kuma zamu ga cewa hadisin a fa'ida ta uku yana kwadaitar da mu da siffanta da kyawawan dabi'u da kuma nisantar dukkanin dabi'un da suke munana kamar yadda yake tarbiyantar da mu mu zamto mai masu kyautata mu'amala ƴan uwa masu albarka tunda muna da lokaci sai mu karanta hadisi na 16 yace alhadithu as-sadis 10 an abi hurairata radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أبو هريرة شني عبد الرحمن الزخر الدوسي الله يكرم السيد ده يجي وني يجي والنبي صلى الله عليه وسلم كيمون وسيج سمعك عليه الصلاة والسلام يجي كذا ككسكرة كيفش يكرم أي ميت تنبير النبي صلى الله عليه وسلم يكرم باشي دي أمسر يجي كذا دي كيفش wannan hadisi mai albarka ya zo cikin sahihul bukhari cikin kitabul adab mas'ala ta biyu ko ta uku hadisin nan hadisi ne mai daraja kwarai da gaske a wurin magabata kuma suna lissafa shi cikin jawami'ul kalim domin ya tattare alkhairan duniya da lahira domin in dai har mutum zai nisanci fushi da abin da fushi da abin da yake kaiwa ga fushi to zai ko ci nasarar rayuwarsa ta duniya da lahira wataƙila shi yasa kaji Bahaushe yana cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sharo mansa matsala ta hudu mai ake kira fushi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gabarin sa yace kada mu kuskura ni lalle zamu ga wannan sahabin Allah ya ƙara masa yadda wasu daga cikin malamai sun ce Abu Darda ne Allah ya ƙara masa yadda ya nemi wata wasiya wadda ruko da ita a cikin ta ne duka take tattare da alkhairan duniya da lahira saboda fushi yana kai mutum ya rabo ya baro shi yasa zaka ga akwai wasu abubuwa ma da suke faruwa a rayuwa kusan in ba dan fushi din ba to wato ba yadda za a yi ma a yi su kenan fushi sai ya zama shine kishiyar yadda ko kace fushi shine irin tafasan nan da zuciya take sanadiyar dagawar jini saboda wanda wannan ta ya daga mai yayi kokarin ya kare wani sharri da yake ganin za a yi masa ko yana tsoron za a zalunce shi ko kuma saboda yana so ya ramuwar gaira dan haka dai duka dai a wannan gabar zamu ga mai fushi yana kokarin yayi abin da ba daidai ba kamar irin su kisan kai kamar irin su duka kuma irin su cin mutunci da zagi irin su kazafi irin su ashariya, irin su saki tsakankanin ma'aurata ko koran ma'aikaci, duka zaka ga wannan ana yin su ne sanadiyar fusata. Wanda wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiyyaci yace mutum mai nisance shi kai ya kuskura kuma ya gina aikin sa akan fushi din. Saboda gina aiki akan fushi din to babba asara ce, yana kai mutum ya baro, kuma babu shakka baya haifar da da mai ido. Shi wannan fushin da ake magana ƴan uwa ba shi da magani sama da anisance shi. A watakila wani mai tambaya ya tambaya yace fushi a haƙin dan adam ai abin zargi ne. To gashi kuma wasu nassoshi suna siffanta Allah jalla wa'ala da fushi. Shin zamu ce Allah yana fushi ko baya yi? Domin dai gashi Allah jalla wa'ala ya ce ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم كما ألا يفشي لسوء كما إذا مكجكما أونور ياتي يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا قوة أن سكي إيماني كذا كنون بوين باينكو ko ku so ko ku taimaki mutanen da Allah ya fushi da su. A wani wurin yace wa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi. Kaga nan ma sai ya tabbatar da cewa fushin sa yana sauka. Kamar yadda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar da cewa Allah jalla wa ala yana yin fushi. Allah madaukakin sarki yana fushi ga masu saba masa, masu ƙetare iyakarsa, masu kutsawa cikin hurumunsa. Kamar yadda in ka so ka karanta tare da ni hadithu shafa'a, dogon hadithin nan wanda a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Shi hakika ubangiji na tabbas yau yayi fushi, fushin da bai taba irin sa ba, kuma ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba nan gaba. Dan haka anan sai mu ce fushi ne, amma ba irin fushin dan adam ba, domin fushin dan adam yana damfara da rauni, yana damfara da tawaya, yana damfara da komawa koma baya da yin abin da ba daidai ba. Amma shi fushin Allah sunansa fushi a ambace, amma ya yake a hakikaninsa Allah jalla wa ala shi ya bawa kansa sani. Sai dai ya wajaba musulmi na kwarai ya tabbatar da wannan sifar, kamar yadda Allah jalla wa ala ya tabbatar wa da kansa, manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa da kansa, ba tare da tashbihi ba, ba tare da tamfili ba, ba tare da ta'tili ba. Kaga ai aya ta ce laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, babu abin da ya kama da shi ko menene, kuma sai ya ce shine mai ji kuma shine mai gani. Kaga wannan sai ya nuna jin ba irin nawa ba, ba irin naka ba, ganin ba irin nawa ba, ba irin naka ba. Don haka anan ƴan uwa sai mu ce fushin Allah jalla wa ala fushi ne da ya dace da girman sa, ya dace da daukakar sa da buwayar sa, wanda wannan shine manhajin salafus salih, salaful umma, magabata na kwarai, sahabbai da almajiran su, tabi'ai da tabi'ut tabi'in, wurin abin da ya shafi al asma'u was sifat. Ƴan uwa masu albarka, tunda magana ake akan fushi, kenan akwai fushi abin zargi. Nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taghdab, fushi kashi biyu ne, akwai fushin da yake abin zargi, akwai fushin da yake kuma abin yabo ne. To kenan anan ana hana mu fushin da yake abin zargi. Wani irin fushi? Shine fushi na duniyanci zalla, shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu ga barin mu. Zamu ga ba a wannan hadisin ba, ka dauki hadisin sahihain riwaya Abu Huraira, Allah ya kara musu yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkarfa ba shine wanda ya fice ba yake iya kai, kakkarfa shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa yayin da ya fushi. Laysa ash-shadidu bis-sur'a inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab. Kaga anan shi ma ma'ana fushin da zakai dan an taba ka, to wannan ba fushi bane abin yabo, ba fushi bane na a zo a gani, ba burgewa bace. Kenan fushin da duniya ce zalla, za ta sa a yi shi to wannan fushin Allah baya son sa amma akwai fushi kuma wanda yake abin yabo shine idan an taba Allah an taba haƙƙin Allah an wulakanta Allah da manzansa ko an wulakanta alqur'ani ko duk abin da yake na Allah ne da manzo to anan wurin ana so mutun ya fushi irin wannan fushin abin yabo ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallam yana yi domin ƴan uwa masu albarka ya tabbata a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sahihain manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka taba Allah sai idanunsa sai su kada tija ihmarrat aynahu wa ala sautuhu sai sautin sai ya daga washtadda ghadabuhu sai fushinsa kuma ya tsananta hatta ka annahu mundiru jaysh kai ka ce sojoji rinduna ce ta yaki ya tara su ya nemi musu bayani kai ka san wanda yake yin bayani ga rindunar yaki ka san ba zai yi lakwalakwa ba ba zai yi cikin wato risnawa sauti ba kamar yadda zamu ga gabanin sa ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ai mun ga irin fushin da yake lokacin da ya tafi gani da Allah jalla wa ala da ya dawo ya tadda mutanansa sun riki dan mariki suna bauta musu ya zubar da allunan da ya kawo ya taho da su ya damki gemin dan uwansa annabi Harun kamar yadda alqur'ani yake cewa walamma raja'a Musa limiqatina walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa kaga sai yace ghadbana asifa yana halin kasancewa mai tsananin fushi mai tsananin cikin damuwa saboda ya ga gashi gwadaban da ya dora su akai sun yi shakulatin bangaro da shi sun watsar sun yi fatali da shi sun tafi suna abin da yake ta yaka yace bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajruhu ilayhi to haka musulmi ya kamata ya zanto idan aka taba Allah aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushinsa to dan uwa idan baka yi fushi ba in an taba Allah ko alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci to ka ga ya mun yaushe zaka yi fushi kuma akan me zaka yi fushi me amfanin rayuwarka dan haka a wannan gabar ne ake yin fushi ƴan uwa masu albarka zamu ga Allah jalla wa ala ya ba mu labarin fushin annabi Yunus alayhi salatu wassalam inda yace wa zannuni iz zahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي شيء ما ونن فشين ده النبي يونس يدد الله يا زرجيش أما فشين إيه أكن الله سبو ده أنت بأ الله يا إكرم مثالنك أهل لوك شيء سنك سأمسا سي يبتاتا يتشي ما أنا ينزو أمر نن الله بدا أتوراريش ما وتند هرها كني كن زماء الظالمين برم فتدى جشكين دان هكا كينان دو وندا aka zo za a yi mai ta'addanci dangane da dukiyarsa ko ƴaƴansa ko mutuncinsa sai ya tashi ya fushi domin ya ba wannan abin kariyar ya ba wannan abin da za a yi wa ta'addanci kariya to ƴan uwa masu albarka wannan shi ma yana cikin fushi wanda yake mahmud amma watakila a wannan gabar kafin mu karkare matsalar fushin nan saboda fushin nan yana yi mana jinaya da yawa yana mana ta'addanci matsaloli da dama da suke samun mu a cikin zamantakewar mu ta yau da kullun zaka samu sanadiyar fushi ne fushin da yake abin zargi wace hanya shari'a ta kawo ta shimfida dan idan ka bita ta magance maka kaico ko da na sani wanda yin fushi ka iya kaiwa gare shi malamai sun yi bayani suka ce daga cikin abin da zai magance fushi mutum ya yawaita roƙon Allah jalla wa ala ya yaye masa wannan wato kuncin da yake cikin zuciyarsa yake hasala shi yake harzuka shi domin idan shedan ya fahimci cewa idan kai fushi baka ji baka gani to shikenan ya samu weakness ɗinka ta nan zai zo maka kai ta ta'adi kai ta ta'asa dan haka mutum ya roƙi Allah ya yaye mai sannan suka ce daga cikin abin da yake taimakawa shine mulazamatu zikrillah mutum ya lazumci ambaton Allah a koda yaushe qiyaman wa qu'udan wa ala jamb duk halin da ka samu kanka to yawaita ambaton Allah da tasbihi da tahmidi da hailala dama ai ala bi zikrillahi tatma'innul qulub lalle ta hanyar ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa sannan kuma da kokarin bibiyar tarihin magabata da irin yadda hakurin su ya kai ya kawo da irin yadda suke samun control a zukatan su suna boye fushi to zaka samu in dai ka sufanta da haka insha Allah lamarin ka zai kyau da yawan isti'aza domin yayin da wannan zuciyar taka ta harzuko to shedan ne yake mata gangi yake mata kida to da zarar ka nemi Allah jalla wa ala ya shiga tsakaninka da shi lalle zaka ga tasirin shi yasa Allah yake wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim a daya aya yace innahu sami'un 'alim ko malamai suna ba da shawara ga wanda ya shiga cikin yanayi na fushi ya gaggawa ya fita daga wannan yanayin da yake ciki kamar idan mai gida ne sai gaggawa ya fice daga gidan yanayin domin kada wannan yanayin da yake ciki ya masa tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa idan ɗayan ku ya fushi in yana tsaye to ya zauna har sai wannan harzukar da yake ji a cikin zuciyarsa ta tafi idan kuma a zaune yake to ya kwanta to kaga wannan dukkan yanayi ne zaka ga kamar yana dakushe fushin domin wanda yake tsaye ai ya fi samun damar da zai duka ko ya kai mari ko ya magana an yana zaune fa zaka ga shi ma ba kamar in yana tsaye ba to in yana kwance fa zaka ga ba kamar in yana zaunen ba to haka ake so mutum ya abin nan sannan kuma ana so mutum idan to yana bawa jikinsa cikakken haƙƙin da jikin yake buƙata na hutu kada ya wahal da kansa da wani idan ya shiga cikin yanayi na damuwa to sai zuciyarsa ta zama a kusa shi yasa zaka ga wasu yayin da ake azumin Ramadan wannan yunwar da suke ciki da ba sa hankalto ta zama a matsayin kamar ibada ce sai kai kamar suna cikin damuwa da an taba su zuciyar tana kusa duk dai abin da a ƙarshe zai sa ka kai wannan harzukar to yi kokari kai ka zama ka nisance shi kakka wani bashi tasiri lalle ƴan uwa masu albarka wannan babun na matsalar fushi din nan wallahi babi ne da muke buƙatar wato mi wa kanmu ƙargin bi mi wa kanmu fada kuma mi wa kanmu tarbiya ce idan har ka sabawa da kanka to Allah zai taimake ka amma idan kace kai baka bari kai in dai akai maka kankara sai kai na itaci kamar yadda ash-sha'ir jahili yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina bal najhala fawqa jahli aljahilina to lalle mutum kuma ba zai gushe ba yana da na sani yo sau da yawa zaka ga mutane sun saki matan su sai kuma fushin ya tafi sai su dawo suna da na sani ita tayi rashin kunya yadda ta ga dama tace in an isa a take ta shi kuma ya nuna mata isar kuma ya takin da shi da itan kuma su zo su shiga uku sai ta damuwa kaga da sun yi riko da wasiicin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace la taghdab to da ba a kai ga haka ba ɗan uwa wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko ya kamata musulmi ya zanto mai kokarin yi wa kansa fada kada ya je abinda zai zo ya dana sani fa'ida ta biyu ba laifi bane idan ka fadi magana kanana ta sau biyu sau uku ko kuma daidai gurgurdan bukata yadda wanda kake gaya wa din zai fahimce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nana ta zance dan a fahimce shi al-imam al-bukhari a cikin sahih yace babun man a'ada al-kalama thalathan li yufhama anhu a wannan babun zan ambata maka jumlar hadisai wanda suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nana ta zance har sau uku dan a gane sannan kuma fa'ida ta uku shine idan mutum ya fushi to ba duk abin da yaje ya sani fushi abin tambaya ne ya sani idan dukiyar mutane yaje ya lalata to zai biya wannan fushin ba zai zo ya ce ai ni da nayi fushin ba wallahi ban sa bana ji bana gani da sauransu ma'ana babu wani sauran uzuri da za a yi masa duk da dai kamar yadda muka sani a wannan babun akwai wata matsala guda daya talaqul ghadban sakin wanda ya fushi ga lokaci yayi halinsa dan zanda sa'aya sai a gaba ta gaba insha Allah ta'ala zamu dora inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh